الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أصبت بغضة السفر ادرم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دور اليهود دا ربعين دا من أبو جاد الله سبحانه وتعالى da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci, ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci Masjidul Muhajirin, inda muke haɗuwa a irin waɗannan ranaku domin karatu cikin littafin Allah Alƙur'ani mai girma. Muna karatu a cikin Suratul A'raf. Mun tsaya karatun da ya gabata ayatu 32, insha Allah za mu tashi ayatu 33. Sai da majalisi na tabbas a cikin wannan sura, muna fatan Allah ya samu dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
Allah subhanahu wa ta'ala yace kurkace da suna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ma harrama rabbiy al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Sani cewa lalle ubangiji na ya haramta al-fahisha, wato ayyuka na batsa, ayyuka waɗanda suke na lalacewa, ma zahara minha wa ma batan, abun da ya bayyana gare ta da abun da ya koya. Menene yake nufin ma zahara minha wa ma batan? Malamai sun yi fassarori daban-daban cikin ma'anar haka. Da farko, Allah subhanahu wata'ala da ya zama inna ma harrama rabbiy al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wannan yana tabbatar da ghira, wato kishi na Allah subhanahu wata'ala. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa li ghiratihi, saboda ghira irin ta Allah subhanahu wa ta'ala, ya haramta al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan, Allah baya so a saba mana. Menene الفواحش ما ظهر منها وما بطن wato ayyuka wanda yake na asha ko ayyuka na lalaci lalacewa ko ayyuka batun ayyuka waɗanda suke na alfahasha in an ce ma zahara minha wasu malamai suna fassara da cewa wato fasikanci da mata waɗanda suka kama ɗakuna suka zauna kawai su a matsayin su mata ne masu zaman kansu shine mata da ake cewa masu zaman kansu sun kama gidaje da ɗakuna a ce wancan gidan gidan batsayi bana Allah ya kiyaye an san akwai mata a gidan kowace mata kuma tana da ɗakin da ta kama aikin ta kawai fasikanci wani ya tashi Allah ya kiyaye a ce ya je wannan gidan don zuwa gurin wata daga cikin matan da suke gidan wanda aiki su kawai fasikanci ya je don ya yi fasikanci da ita wanda shine alfawahish ma zahara minha wato shine alfasha wanda yake ƙulu-ƙulu a duk wani sa'i wasu gidajen a anguwar ma layin ma ba wasu ba sa son bi haka kuma idan an ga mutum a layin da irin wannan gidan yake ma sai a ji kawai ba a jin daɗi to balle kuma a ce mutum kuma ga ya shiga gidan zaka ma zahara minha shine a je wannan irin gidaje Allah ya kiyaye sannan kuma gidaje wanda suke masu irin waɗannan mata shine ake fassara shi da ma zahara minha wa ma baqana to ma baqana kuma shine wato fasikanci da matar da take da aure mutum yake da alaka da ita kaga wannan yawanci wanda zai fasikanci da ita Allah ya kiyaye zai yi mashi ƙarfi a goye ne don haka ya zama to ma baɓar alfawahish ma baɓar amma wancan kawai dama kowa ma ya san gidan guri ne na irin wannan ayyuka sannan matar da aka sani a zaune a gidan an san irin waɗannan ayyukan an san bisa kyautata zato haka ake ganin abun da ya kai shi amma a ce ga wata mata can tana da aure kuma wani zai alfasha da ita wani wani abu ne mai wahala to sai zama to amma ba kana wasu malamai suka fassara shi da wannan wasu malamai kuma suka ce alfawahisha ma zahara minha wa ma baqan shine aiki na asha na fasikanci da babban sa da karamin sa wanda ake ganin babba ne wanda ake ganin karami ne in dai aka ce albasha ne saƙon Allah ta hanyar fasikanci wato wannan kawai Allah ya haramta inna ma harrama rabbi alfawahish ma zahara minha wa ma batan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa dharu zahira al-ithmi wa batinahu wasu malamai wata fassara kuma inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan alfawahisha kawai dukkan nau'in saƙo na saɓawa Allah abin da ya shafi fasikanci na bambancin jinsi maza da mata su yi fasikanci ko su yi wani abun da wato su yi lalata da juna na fasikanci ma'ana a tsakanin maza da mata ko kuma a wasu zunubai kawai na aiki na ta'asa waɗanda suke saɓawa Allah ne Allah ya haramta a ji a aikata ko da kuwa tsakanin namiji da namiji kamar yadda ake luwasa ko da tsakanin mata da mata kamar yadda ake lesbianism irin maɗigo ko da tsakanin namiji da tamace wanda shine a fasikanci da ake ambaton su zina waɗannan dukkan nau'o'i gaba ɗaya ma zahara minha wa ma baqa wasu suna ganin ma zahara minha wa ma baqa ma zahara minha shine wanda mutum ya yi fasikanci tsakanin bambancin jinsi ko kuma fasikanci tsakanin jinsi ɗaya ma batsala a can namiji ya je wa namiji ya yi mu ko ta mace ta je wa ta mace shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ala ayyi hali ya haramta dukkan nau'o'i na alfasha da dukkan nau'o'i na abin da za a ce alfasha ne ba kawai fasikanci na jinsi ba dukkan abin da za a yi amfani da shi misali hatta na shaye-shaye idan ya zama to mashaya giya su ma alfasha ne shan giya Allah ya kiyaye shan abubuwa mukaddirat abubuwa masu bugar da kwakwalwa masu canja wato hankalin dan adam daga lafiya zuwa rashin lafiya daga siyasi zuwa ga rashin siyasi duka wadannan Allah subhanahu wataala ya haramta haka Allah subhanahu wataala da ya haramta kuma kowane irin nau'i a cikin sa zunubi babba zunubi karami fasikanci wanda ake ganin babba wanda ake ganin karami ko fasikanci wanda ake ganin a shaye shaye ne ko kuma wasu abubuwa duka wadannan Allah subhanahu wataala ya haramta su wal isma sai kuma ya ambaci da zunubi ai al fawahisha din masu zunubi sai ce wal isma da kuma zunubi komin kankantar sa komin babban Allah ya haramta inda zunubi ne sabon Allah kuma ake cewa ismi sabawa Allah fita daga tafarkin Allah daga nan ana ambaton ism ana cewa fisk da fasikanci da zunubi duka guda daya abu guda ne saboda haka idan an ce wal isma wato da zunubi al fawahish zunubi ne amma sun fi karkata zuwa ga abin da ya shafi shafan ayyuka na fasikanci na lalata amma al ism kuma ya hada kowane irin zunubi su kansu fawahish suna cikin ism da kuma sauran nau'o'in zunubai ƙarya ism ne a yaujara ism ne wato saba alƙawari ism ne wanda duka alamomi ne na munafiki da sauran wasu abubuwa waɗanda suke Allah subhanahu wataala bai yarda su ba idan aka ce wannan zunubi ne wato ma'ana in an yi abu an tsokani Allah ne Allah ke kar a yi sai aka yi ko wane ne wanda yake da iko na mulki a cikin mutane in yace kar a yi kaza duk wanda yayi wannan abu yayi tsokana ga wannan mai mulki tare da cewa mutum ne mutum kuma duk mulkin sa wata ran yana zama mulkin ya tsare ko shi ya tsare ya bar mulki amma Allah subhanahu wataala mulkin sa baya karewa shi kuma alhayyul qayyum to amma sai yayi doka yace kar a yi sai mutum yayi to wannan al-ism ya fita daga tafarkin Allah ya tsokane Allah to Allah ya haramta haka sabawa iyaye isa ganganci duka wannan suna daga cikin ism za a tsaya wannan ha'inci akan abin da aka bawa mutum amana yayi ha'inci ko da nan sai da cikin ism a samu ne zunubai ne sai dai akwai kaba'irul zunub akwai kuma sagairu idan an nisanci kaba'ir aka jimanci yawai ta istighfari to Allah yana iya yafi sagairu waɗanda suke tsakanin sa da bayi dama babu sagari tsakanin mutum da wanda wanda dan mutum da uwa ma'ana haƙƙin wani shi wannan kabira dole sai mai haƙƙi ya yaji saboda Allah subhanahu wataala ya haramta fawahisha ya haramta al-ism wal baghya bi ghairi al-haqq Allah ya haramta wato danniya ba tare da haƙƙi ba zaluntan wani take haƙƙin wani takewa al baghya mutum ya take haƙƙin wani ko hanyar suna mu'amala ta kasuwanci ya take haƙƙin wani ko ya yi shiru ya bace ko ya take haƙƙin wani saboda alfa ƙarfa ko ya take haƙƙin wani saboda dabarbaru irin nasa bi ghairi al-haqq ba tare da haƙƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zulm zulumat yawm al-qiyamah az-zulm zulumat yawm al-qiyamah al-baghy zalimi mutum ya zalunci wani bi ghairi al-haqq wato mutum ya taka wani ko taba mutuncin wani mutum yayi magana akan mutuncin wani ba bisa gaskiya ba ko mutum yayi ya taba dukiyar wani ba bisa yadda ba ko mutum ya taba mutuncin wani ba bisa yadda ba ko lafiyar wani haka kawai bisa zalunci duka waɗannan suna daga cikin al-baghy ko da kalma mutum yana iya yin al-baghy kuma a zamanin mu ne yanzu mutum haka ga yana ga wasu mutum yana al-baghy ya ce ta hanyar maganganu akan mutuncin wani mutum ya kawo ƙarya a kawo ƙarya ya ginu ya zauna a kai ƙarya babu gaskiya a kai a taɓa mutuncin wannan a gaya wa wannan mutum ya so maganin baƙin wancan ba tare da zai mutum ya rinka aibata wani ba tare da dalili ba, wani sai mutum ya aibata na ƙasa da shi, wani sai mutum ya aibata na sama da shi, wani sai mutum ya aibata wanda yake nesa da shi, wani sai mutum ya aibata na kusa da shi, duka waɗannan bi ghairi al-haqq ba tare da haƙƙi ba. Duk lokacin da mutum ya faɗi wata magana da ta kawo naƙasu ga wani ba tare da haƙƙi ba, tare da tabbatarwa ba, ya zalunce shi. Al-baghi kenan, bi ghairi al-haqq. Irin waɗannan kalmomin su ne suke taruwa ranar tashin aljama, ka ga mutum ya je gaban Allah da zakka da sallah da azumi amma ba zai je aljanna. Saboda ana ɗebe waɗannan abubuwan a wannan mutum yana zaune a gidansa ma za a kai masa gulman wani, za a kai masa ƙarya, za a kai masa maganganu, sai a kawo maganar gulmar matar wani ma, ka ga mata dai saninta ma bai yi ba, amma sai a kawo sai mutum ya ɗauka, ko a kawo maganar wani ya ɗauka. Ya jinu aka yi, kuma in aka yi rashin sa'a shi ma sai ya tsorar yadda aka kawo masa, yadda aka gaya masa ya yadda ya zauna aka yi yaro. Zamanin mu ne yanzu muna rayuwa ne akan karɓan ƙarya ya fi yawa, kuma ya fi zama a zukatan mu. Karɓan gaskiya shi ne kaɗan a zukatan mu, ta inda za ka gane wannan dukkan mutumin da kirkinsa da komai in an faɗi ƙarya ɗaya kakan iya manta kirkinsa ɗari, ƙarya ɗaya za a faɗa a kansa sai ka ji kawai ita ka riƙe ka fi damuwa, ka kuma gamsu da ita sama da kirkinsa ɗari da kasa. Kuma mutumin da kuka shekara 20 sai a gaya maka kalma tsakanin magariba da isha wanda za ta rusa mutuncin shekara 20, yawanci mu haka muke ɗauka. Amma ka ga magabata mutumin da ba mutumin kirki ba ma ba sa yadda ba mutumin kirki ba ne, inda wani zai kawo labari a haka da suke abu na Sheikh Muhammadu Mukhtar a Shinkirti ya fi zaune wata rai na nan a rai yana ba da labari a wata rai a wurin darasinsa ke mahaifinsu ba ya karɓar magana waɗanda wanda idan aka zo aka faɗa ya yadda da abu na yace wani abu ya ba shi mamaki. Wata rana suna tafiya da shi da mahaifin, yana yaro yana bin sa a baya, sai wani ya zo ya kawo magana akan wani musulmi bai san wannan mutum ba, amma yace wani ba zai aikata kaza ba, ban yarda da wannan magana, ya kore magana aka tafi ba tare da cewa ya san wanda yake ba wa kariya ba. Yau kuma sanin mutum shi yake san abu a cewa shi kariya, saboda haka mutane sun fi ɗaukan ƙarya, sun fi kuma gamsuwa da ƙarya. Sannan in ƙarya ta zauna a kan a zuciyar mutum game da wani, to ko wani ne da kansa ya zo ya ce na rantse da Allah abun da aka gaya maka ɗin nan ba gaskiya ba ne, ba zai yadda ba, ya kaji ya zo yana so ya mun dabara haka mutum zai ce so ne abun da ya ginu a kai kenan. Sai zan mutane yanzu kawai ake wata irin rayuwa, mutum ba wani daɗi a cikin rayuwa, mai kuɗi yana cikin damuwa, mai kaza yana cikin damuwa, duka wannan kuncin damuwa saboda maganganun da rashin kirki da sauransu da suka yi yawa. Don haka ana cikin abubuwa al-baghi bi ghairi al-haqq, ga mutane suna taɓa mutuncin mutane, wannan ya zagi wannan, a zagi wancan, a zagi na ƙauye, a zagi na birni, a zagi maza, a zagi mata, saboda labarin da aka ji. An ji labari a kansa aka ɗoru aka ginu, mutum ya ji labari ne waya kansa ya ginu, zai hukunci a kan wane can, inda za ka ce wane nan in ka gan shi za ka gane shi, ƙarshenta ba zai gane shi da wuri ba, sai ya ƙara duwa. Amma yana da bayani a kansa sama da sun cika mata ci, balle wata mata bai ma santa ba, bai san in ya ganta bai san ita ce ba, amma ya cika da bayani a kanta, kuma a kanta ya ginu ya yadda da wannan. Yasa sai an je gaban Allah mutane za su rena kansu, ta da yawa za mu rena kanmu ranar tashin aljiyar. Mutum zai zo yana alfahari, zai ga cewa alfaharin da yake wasa ne. Yau na sauraron wata hudba ta Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh rahimahullahu ta'ala, wata hudba da ya yi abin a wata Arfa shekara 23 kenan da suka wuce. Saboda haka ajiyar da yake magana mutane muni abu nan nisa sosai wajen lalata da rashin sanin tsayuwa a gaban Allah ranar tashin aljiyar. Ran da za mu tsaya a gaban Allah ranar tashin aljiyar ma yana magana a kan wani abu za ka ji tsoro. Saboda kawai ba a tunawa, yawa ga mutane sun ba ta lokaci wajen maganganun da sun ce ba an mutum Allah ba komai, kaga mutum ko yana da kudi baya jin dadin kudi yana da mulki baya jin dadin mulki yana da kaza baya jin dadin kaza ko bai gamsu wannan abun ya ishe shi ba kullun adamuwa yake da suku akan abun da zai dame shi ba ya kawata ya koma ambaton Allah da cinin Allah ba shi yake ba a taba mutuncin wanda a taba mutuncin wanda shine kawai abun da ake kai labari kuma ƙarya ita tafi zama a zuciya inda an kawo ma mutum labarin ƙarya game da wani to shi zai zauna a zuciyarsa ko bayan shekara da shekaru ne bai manta ƙarya amma yana iya manta alkhairi saboda zukata sun riga sun mutu baban sheikh Muntar ya rasu cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujjade idan inna ayyuka na kwarai su suke za mutum kaga ya samu husnul khatima bi idni wannan kaje mutum a ce maka yana karantar da sahihul bukhari a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bayan sallan asuba zuwa lokaci kaza bayan azhar tafsiri bayan kaza kaza bayan kaza kaza yana roƙon Allah Allah ya sa Allah ya karbi rayuwarsa yana masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam an karbi rayuwarsa yana masallacin manzon ma kuma tajidan billahi subhanahu kana daga yawanci bayan Allah suna abun nan in sun ga yawa Allah sun roki Allah Allah ya amsa addu'arsu to da gani suna kan su babu abun da ya dame su na rayuwar wayansu rayuwar da suka sa a gaba kawai ita ce don haka al-baghya bi ghayri al-haqq ruwan dare ne yanzu mutane suna da taɓa mutuncin mutane da taka mutane wasu kuma takawa na ƙeta ko a harkar kasuwa ko a harkar sana'o'i ko a harkar gurin aiki wani ya taka wani haka kawai ya hana shi ci gaba a ganin sa ko ya hana shi kaza wani ya karbi kayan wani da ya kawo sai su wuri tunda sabon dan kasuwa ne bari su rike kaya a ringa ba shi kuɗin da kaɗan kaɗan yana cefane da shi har jarin ya ƙare da gani ana cefane wani maghaya bi ghayri al-haqq akwai masu irin wannan mu'amala duka waɗannan rashin tsoron Allah ya yake kai mutane ga wannan Allah ya kiyaye wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi subhana Allah ya haramta ku yi tarayya da Allah abinda Allah bai saukar da hujja a kansa ba duk abinda Allah za a hada Allah da wani mutum ya nisanci wannan shirka al ishraku billah mafi girman zunubi da aka saba wa Allah da shi a doron kasa shine ashirk Allah bai gafartawa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dukkan zunubi in Allah ga dama yana da zuciya fiwa amma mutum ya dai lahira da shirka Allah baya yarda saboda haka wajibi a nisanci shirka a nisanci a tsafe tsafe da sauransu ko don neman mulki ko don neman kasuwanci ko don neman jari ko don neman matsayi a nisanci tsafe tsafe a nema a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kama shirka har ya mutu da shirka yayi asara duniya yayi asara lahira wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duk wanda ya mutu yana shirka aikin sa haba'an mansura komin yawan aiki aikin sa ba Allah baya bukata kuma Allah bai yafi wa shine ya faɗa subhanahu wa ta'ala saka shirka al-ishraku billah wannan mafi girman zunubi da ya zama wajibi kowa ya inganci wato shirka a tabbatu akan tauhidi tabbatuwa cewa Allah la ma'budu bi haqqin illa hu ba abu mota daga gaskiya sai Allah haqiqatu tawakkul ala Allah haqiqanin tawakkali ga Allah cikin abun da ka sa a gaba rasa abu kare bata maka rai inda abun duniya sai dai a matsayin ka na dan adam zaka ji zafi lokacin da ka rasa amma da ka tiro Allah shine Allah a magana ta tsari duk abun da ka rasa ka dauka ba alkhairi bane shi a rayuwarka da alkhairi ne to da Allah ya fi kusa alkhairi duk abun da ka samu ka dauka shine alkhairi a rayuwarka sannan kuma ka takaitu ka wadatu da abun da Allah ya baka wannan shine zai ba mutum damar wankuwar zuciya idan yana tunanin hada Allah da wani wanda bai da cikakken tawakkali ga Allah daga duk abun da ya sa ga wani yana tunanin sai ina zai saba wa Allah ya je nema abu mai wani ba a neman wani ba a neman abun da sai Allah ke da haƙƙin ba da shi abu mai Allah neman arziki neman mulki neman matsayi duk wannan mutum ya neme su gurin Allah subhanahu wa ta'ala duk abun da mutum zai nema
a rayuwarsa ya nema a gurin Allah, babu laifi al'ahmu bil asbab, wane yana da dalili zai iya isar da kai gurin da za ka samu kaza, babu laifi in ka bita gurinsa, shi dai wannan wasifa ne. Amma mai bayarwa shi ne Allah, mai azurtawa shi ne Allah. Amma za mu yi sana'o'i, za mu yi kasuwanci, za mu yi ayyuka, muna neman arziki amma a gurin Allah. Za mu sha magani amma sauki yana hannun Allah. A duka wannan su ne, amma mu ke ɗauka kacokan cewa a zai ɗau haƙƙin Allah ya ba wa wani Allah, wannan shi ne shirka. Ko mutum ya yi ibada wadda ake yin ta don Allah ya ba da lada, amma ya karkatar da tunaninsa don neman yabawan wa'yansu ko wasu su ji haka ne. Ya sa duk abin da mutum zai yi na ibada, abin da ya shafi a sadaka da dukiya ne, a ibada ne na jiki, kar mutum ya rinka damuwa da sai mutane sun san mene. Abdama'irul marfu'a suna ɓata aiki. Ni nayi kaza, nayi kaza, ni nayi kaza, nayi kaza. Wani mutum ya yawaita wannan zai koma tunaninsa kullum so yake a sanayi, a san yayi. Ai Allah ya san kayi shi kenan. Magana ta ƙare. Don haka shi wannan abun da zaran mutum jikinsa ya soma cina, zuciyarsa tana cina, a san yayi, a san yayi. To zai manta Allah. Zai bar Allah don yana son mutane su sani. In mutane ba su sani ba sai ya manta cewa Allah ya sani. Ya fi sha'awar mutane su rinka cewa eh lallai mun ji kayi, eh lallai kayi, lallai kai ka iya, lallai ba kaman ka. Kullum kar ka duba cikanka, ka duba na ƙasunka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abadi ibada, ka rinka duba na sama da kai, kar ka duba na ƙasa da kai. Amma abadi rayuwar duniya, ka rinka duba na ƙasa da kai, kar ka duba na sama da kai. Kar kullum ka rinka duba wani shi har yayi mashin, ni har yanzu ko keke ban yi ba, wani har yayi mota, ni yanzu ban yi mashin ba, wani yana da gidaje, ni ko gida ɗaya ba ni da shi. A'a, kar ka rinka duba wannan a rayuwar duniya. Kai da kake tafiya duba wanda baki da rayuwa, kai da kake tafiya da ƙafa, baka ga wani rarrafe yake ba, to wanda zaka duba nan ne zaka gode wa Allah. Wani yana kwanciya a asibiti ba magani, kai akwai wanda yana kwanciya ba danginsa magani. Kawai haka ciwon ya rafce shi a wani guri ba a san ina yake ba. Ko a garin yawon harkarsa ta kasuwanci ko wasu abubuwa can kawai yake, danginsa inda suwa wasan halin da yake ciwa, yana can kwanciya ba lafiya, ba yi da wani dangi a gurin. Irin wannan. Wani kuma yana nan a cikin danginsa da komai a garinsu ne, amma ba shi da kafan tafiya, rarrafe yake ya je kasuwa. Ya kuma da kafan yake tafiya kasuwa, ai ka duba. Saboda haka a mun duniya ba a duba na baya, ba a duba na sama. Amma a ibada sai muke duba na sama. Idan ka yi shafari da wuturi ka duba wani kuma har ya yi tsayuwar dare. In ka yi azumi uku a wata wani shi kullum litinin da Alhamis take. To in kana duba wannan to shi ne. Ka sauke Qur'ani wani shi saukansa na uku kenan a cikin kwanakin da kuka yi. To wannan shi ne za ka duba na sama da kai a babin ibada. Yana kuma yana taimaka wajen karanta labarin sahabbai, tarihin sahabbai da magabata. Da magabata za ka ga, ka ga wannan ga rayuwarsa yadda yake, wancan ga rayuwarsa yadda yake. Sannan ne sai ka ga mutum yana ƙara imani. Amma in ka ce a rayuwarka kai cikanka kawai kake duba, ba wanda ya kai ka, a kai ka yi kaza, ka cikanka yake sa ka rinka cewa ni nayi kaza, ni nayi kaza. Ka duba kana da naƙasu da kai kaza, kai kaza. Akwai wani ɓangare kuma wasu sun ninka ka fauɗari, kuma ɓangaren jama'a ne shi ma. Ka yi kaza, ka yi kaza, amma wannan ɓangaren kuma ko kaɗan mutane ba sa ganin ka da komai a guri. To wannan ya kamata ka duba, ta yaya za ka yi ka cike shi. Idan ka ce kai ka ja maɗiya kai tafsiri, ko kai kai tafsiri, da kai tafsiri, to akwai waɗanda muka gani a Madina, in sun yi tafsirin kuma, duk mai zama a gaba, in aka ba shi sai ya sayi mota. Kaga ai tukunna ba ka je ko ina ba. Amma idan ya tashi a tafsiri, idan lokacin zakkansa ta yi, in ya bi sahun farko, sai ya bire tun daga farko har ƙarshe. Dama da ya tashi sai ya rufe masallaci. Zai ce a rufe kogo ba mai shi, amma duk wanda yake ciki insha Allah a kallon mutum zai samu kuɗin da ya sayi second motor. Kuma ga tafsiri, ga aqida, ba farfesan aqida ne. Kaga akwai bambanci. Idan ka duba eh kai kayi sadaka, to akwai wanda shi yayi sadaka kuma a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin asuba a masallacin Quba yake yin salatul duha kuma in Ramadan ya shigo tun daga 1 ga Ramadan har ƙarshen Ramadan yayi sadaka sai ka samu mutane akalla 100 yana ba su sadaka sai ka duba irin wannan wanda kake kadan makarewa ni lungu kana ta cewa ba kaman ka kawai sai kai ka cuci kanka a banza sai ka bata ayyukanka gaba daya da mutane sun yi nisa ba sa sun ma sun yi kullun himma suke wajen ibada kuma ba wai mutane magabata bane yan zamanin yanzu ne suna nan a rai saboda haka kar ayi shirka kar ayi abun da kar ka yawaita damuwa komin dukiyar da Allah ya baka komin mulkin da Allah ya baka komin ilimin da Allah ya baka kullun ka rinka roƙon Allah ikhlas idan zaka yi sadaka ka roƙi Allah ya karba tun baka yi ba in karantarwa zaka yi tun baka yi karantarwa baka roƙi Allah ya sa ya zama domin Allah wallahi ya bada ikon ka faɗi daidai wallahi ya sa waɗanda suka ji da kai su yi aiki da abin da kuka yi wannan shine kawai amma ka ce ni ne wannan duk ba yi da amfani wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kar ku hada Allah da wani abinda Allah bai saukar da hujja akan sa ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu kuma kar ku rinka fadin abinda ba ku sani ba kuna jingina shi ga Allah duk abinda baka sani ba ka tsaya idan mutum zai yi fatawa ko zai bada bayani ko zai yi magana kar mutum ya zauna a gurin karantar da alqur'ani ya kawo labaran da ba shi ya sani ko don biyan bukatarsa wallahi a irin wannan zamani da ake rayuwa zamanin siyasa ne su menene ayi amfani da dama ana karanta aya ana fassara aya kuma a koma wasu bayanai wanda suka zo jin aya sun koma jin wasu bayanai to wannan a mai da hankali zaman da ake yi wajen majalisin ilimi da majalis na karantar da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani da aqida da fiqhu da sauransu a mai da su gurin waɗannan ayyuka in za a bada misalai a bada misalai da abun da ya dace na haƙƙoƙi da suka dace da abin da ake karantar da al'umma wajen tabbatar wa mutane aqida a zuciya da tarbiyya ta addinin Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai ya tsaya karantar da mutane aqida da an tsaya da surutu da soki burusu da addini bai ji ko ina to saboda haka kullum mutum wa anta qulu ala Allah ma la ta'lamu kar ku yadda ku faɗi abin da ba ku sani ba game da Allah ko kuyi amfani da damar da kuke da ita ku juyar da aya wajen abin da ba haka ba Allah ce wala taqafu ma laysa laka bihi duk abin da baka da ilimi akan kar ka furta sannan koda a rayuwar wayansu mutane duk abin da ka ji labari baka da ilimi akan sa kai ta kasance kar ka tsoran ko turo ma abu aka yi a waya kar ka ce wai bari ka tsora wani guru a tabbatar abin da baka da ilimi akan sa ba wani aya aka turo ko ma'ananta ko wani wa'azi na malami wanda zai karar da mutane ba kar ka rika kore ko da me abinda aka turo in ka tura wa wasu kai ne da nauyi na tashi alkiyama misali a turo labarin wani misali a turo kaza wani sai a turo kaza ka tura guru wajen ɗaruruwan mutane su gani abinda kuma ƙarya ne ko wata kila ma yayi rusa aqida ko yana karo da tauhidi wani ma yana karo da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana karo da ijma'in malamai to duka waɗannan anitance su an ta qulu ala Allah ma la ta'lam kar ku rinka fadin abin da ba ku da ilimin sa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuna jingina shi ga Allah ko kuna jingina ga al'amuran addini a ku isar da sakon Allah kawai yadda yake wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa qul al-haqqu min rabbikum ku fadi gaskiya daga gurin ubangijin ku abinda Allah ya sanar da ku na gaskiya ku fada in an tambaye ka fatawa abunda ka san baka da ilimi akan sa kar ka yi magana abunda mutum yake da ilimi akan sa amma in ya fada zai iya haifar da wani abu nan ma ya halatta ya kame abunda mutum yake da ilimi akan sa in ya lura da waɗanda suke sauraron abunda zai fada nan ma ya halatta gare shi ya kame zuwa wani lokaci ko zuwa inda ya dace ba kowane abu ne sai an fada shi wanda haka wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu kar ku rinka fadin abun da ba ku da ilimi kuna jingina shi ga Allah zamani yanzu a mutane da yawa sai kaga sun zama malamai mutum ya koyi kansa ya samu wani mai daukar sa a kamera da hoto ya fadi abun da yake so daga jan aya ana karaskiya ayar bata zo ba hadisi bai zo ba larabci bai zauna ba ko mutum ji yana yi ne don ya soka wani abun da yake so ya soka ga sukan maluma ga sukan addini ga abubuwa suniya daga tsakankanin musulmi ba za ka ga wani wanda ba musulmi yana ilimin ina abubuwa wajibi ne musulmi su zama to suna faɗin abin da suke da ilimi a kansa kuma da manufar ya zama mai amfani gare su da kuma wanda za su yi duniya da lahira ba su sai ya faɗi abu ba wai ya amfani da shi ba ko kuma yi burinsa kawai wasu su yi wani da aka wayi gari kowa yana so ya yaɗa ya faɗi abin da sai wanda Allah ya kare to wani na abubuwa a mai da hankali da su sannan kuma a faɗi iya abin da aka sani fatawa idan aka tambayi mutum ya sanya wuta a gabansa kafin ya tsallaka zuwa aljanna an san da zai baya tana iya aukar da shi cikin wuta haka malamai suka ce idan an tambaye ka abu game da addinin Allah idan mutum zai bada ansa ya rinka duba wuta a gabansa an sannan don wanda ya yarda ya amince ya tambayi mutum shi yana jira ne kawai da an gaya masa ya ci gaba da aiki to ya amince da kai akan addini ka san abin da bai sani idan mutum ya bada ansar da bata dace ba ko karo da abin da yake shine gaskiya ya dauka wa kanta nauyi zaka kar ayi wannan ba an ta kulu ala llahi ma la ya'lam na
wa li kulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
الله سبحانه وتعالى يقول ولكل أمة أجل قوة الأمة قوة القرية قوة جماعة أجل كان هذا أجل لأكل ينكي متى إلى رأي وجدك وثم على ما يكون كثير وأنه كمين عنونا ba ma alƙariya ko jama'a ba kowane mutum ma bisa ɗaiɗai ko ajal yana da ajalin da zai saboda ka wani kulli ummatin ajal duk al'umma da aka yi a duniya akwai al'ummomin da suka ƙare cas duk wani wanda yake irin jinsin su ne sai da zama babu shi a gaban ka aka maye da wayansu su ma suka tafi suka ƙare aka maye da wayansu haka aka yi sai an yi al'ummomi masu shekaru ɗaruruwa ba sa shekaru abu ne wanda za ka ga matasa su ne malamai suke cewa mutum ɗan shekara ɗari biyar ɗan shekara ɗari hudu da wani abu su ne matasa dattijai ɗan shekara dubu ɗan shekara dubu da ɗari biyu su ne an yi wannan zamani sun wuce yanzu mutum ya yi shekara 80 shike nan sai ga gaba ɗaya jikinsa ya sake gaba ɗaya jikinsa ya suke baya iya komai yawanci yana ɗaki a can ma yana ciwo can ma yana ciwo abubuwa gaba ɗaya inda duk ya saba tafiya baya daina ya shekara 90 a cikin magana kuma ta tsaye saboda haka wani kulli ummatin aja kowace al'umma tana da lokacinta idan aka yi yayin wannan abun wata rana duk wannan al'umma za su da sun ƙare generation bayan generation haka ake ƙarewa wannan sun yi sun wuce wannan sun yi sun wuce dama kafin a gama karewa da ke duniya ba ta kare ba sai ga an haifar da yaya an haifar da jikoki kakansu yana nan amma shi ma ya san kawai yana nan yawa ba za ka gan shi yana tuka mashin ba ba za ka gan shi yana tuka mota ba balle ma mashin yawa kakansu kawai da ya zo da kafiya ya ba wa kakansu shi dan kakan ya tuka dan ya hau baya jikan ya hau baya ina jikan ma ba zai ɗau wannan dattijo kakan ba ɗan shekara 85-90 a shi sai a mota za a rungumo shi a zo ya shiga da sauran lafiyarsa kenan saboda haka wani kulli ummatin ajal sai ka ji yana ce maka ai su gaba ɗaya yanzu sauran mutum nawa ne abokanansa kaɗan kaɗan ne abokanansa saboda haka za ka ga abin da kwanan nan muna wai wani kwamiti da mai martaba sarkin Gombe wanda ya rasu sarki Shehu Abubakar Allah ya gafarta masa ya yi kwamitin malamai masu kula da addini mutum 18 yanzu sauran uku ne a cikin su suke raye Sheikh Adam Biru Rahimu shi yana na raye
jazawallahu khair
yace muna suna aikin soja akwai ta bataliyar su 72 yace yanzu sauran su biyu ne a duniya suna mai duguri a wannan lokacin su 72 yace yanzu sauran shi da wani shi wanda yana abu da shi yana nan da idan haka kawai in wanda ya bugo masa a shekara nan sauran su biyu cikin 72 kagani to haka rayuwa take idan mutum ya yi shekaru to za ka ga to kaga shi yanzu ma yana ma yawo da sannansa to idan mutum ya yi shekaru to zai ga yana duba bai ga kowa ba wani kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalin da in tai shike ai wanda duk suke zauna a masallacin nan mutane ne kana ba ko daya da ya saura kowa ya ce sai dai wasu kuma wani kulli ummatin ajal to haka nan kuma daya daya ku wani ya rasu wancan ya rasu wani ya rasu yanda kake zuwa sallan janaza wata nan sai an je taka to haka ne wani kulli ummatin ajal Allah subhanahu wataala yana gaya wa mutane kowa ya lura da wannan fa idza jaa ajaluhum Allah ta idan ajalin al'umma yazo ko ajalin daidai ku yazo la ta'khiruna sa'atan babu jinkiri ko da na minti daya ko na awa daya babu jinkiri da za a yi wannan awa ɗaya mutum yana jiran awa ɗaya ya ƙara wai a duniya ba za a yi ba zai yi wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluhu Allah bai jinkirta wa rai in dai ajalin ta yi kawai tafiya ne ko second ɗaya ba za a ƙara ba amma ko ba za a rage mutum ba duk abin da yake a duniya Allah ya riga ya yi ajalin tuntun haka sai ajalin ya yi la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu ba za a riga mutum da awa ɗaya kafin ya rasu a cikai wannan nan ya dame mu sauran awa ɗaya dai kan ajalin sai ya cika amma saboda damun mu da ya kai ku ɗauka da ran sa yanzu a ba za a ɗaura mu malakul maut yana riƙe da ajalin kowa duniya gaba ɗaya rayuwar duniya akan time aka yi shi akan lokaci aka yi shi shi yasa duk wanda ya zanto ba shi da to wannan bai fara rayuwa ba da haka duniya gaba ɗaya akan lokaci aka yi da za ka ga an ce ma shekara ta yi yau ɗaya ga wata biyu ga wata yau sati yau juma'a yau asabar yau gobe lahadi an ce asabar ta da watan ya ƙare shekarar ta ƙare an shiga wata shekara a duniya gaba ɗayan ta kan ta shiga duniya azahar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi dare ya yi safiya ya yi shi yasa in ka duba alqur'ani rantsuwa na ƙarshe da Allah ya yi a jerin surorin alqur'ani rantsuwa ne akan lokaci shine wal asr saboda muhimmancin lokaci shi yasa kowane abu yana da ajali lokacin yin kaza in yi lokacin yin arzikin wane in yi kawai shi kenan ana ganin wane ba shi da kaza wane ba shi da kaza a lokaci ne in Allah ya yi zai arziki to in lokacin ya kawai za ka yi mamaki yaya aka yi wannan daga Allah ya rai kawai ba abin da za ka tambaya kam minan nas suka wayi gari ba su ba ne yanzu kuma su ne da yawa daga cikin mutane da su ne yanzu ba su ba ne ba a labarin su ko kaɗan sun rufe suna nan ma a raye a duniya amma a lokacin su kawai haka ajali Allah subhanahu wataala bai jinkirta ba bai gabata ba saboda Allah ya yi komai akan tayi ki kulli ajalin kitab komai yasa in mutum yana wasa da lokaci na yin abubuwa lokacin da ya dace ka yi abu ba ka yi shi ba mutum yana bata kan sa lokaci ya ce cewa la tu'akhir amal al-yawm ila al-ghad duk aikin da ya dace ka yi shi yau kar ka tafi gobe inda yau ya dace ka yi aiki kar ka tafi gobe shababak qabla harami duk aikin da ya dace ka yi kana matashi kar ka tafi ka tsufa don ana cire kwana daya ka ragu ne daga tashinka gobe ma haka gobe ma akwai lokacin da ana cire kwana daya kana ƙara tashi kana ƙara ƙarfi akwai lokacin da kuma in ka je ana cire kwana daya kana ƙara ƙasa ne komai Allah subhanahu wataala ya yi shi akan zai shi ta shi ta agogo ne abu ne duniya agogo ne shi ta daga cikin hikimar da aka yi Makka a yanzu ta ko ina zaka shiga Makka agogo zaka fara hangowa ana agogo da yake clock tower shi ma sunan sa ma clock tower wannan ginin gaba daya ta duk inda mutum zai shiga Makka in ya duwo sota to agogo zai fara gani dole mai yane da hankali lokaci lokaci to da ka idan ja fa idan ja ajalu la ta'khiru sa'atan wa la yastabihi ba za ka rawo kowa minti dai ba ba za a rage ko a ina mutum zai rasu sai ya je cikin kawai sai a dame ya da wai na
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah ta ya bani Adam ya ku ayyan annabi Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum duk lokacin da manzanni na suka zo ma'ana Allah yana nuna cewa Allah zai aika manzanni kuma Allah ya aika manzanni sun isar da sakon Allah aka cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Allah ta ya ku bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum a duk lokacin da manzanni suka zo muku daga cikin ku ya qussuna alaikum ayati suna karanta muku suna ba ku bayani daki daki game da ayoyina da suke tabbatar da wahdaniyyati kadaitaka na Allah kenan subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyyatihi kadaitaka su cikin rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa da kuma wato cancantan ba abun bauta da gaskiya sai shi idan manzannina suka zo muku suna kididdige muku suna muku bayani daki daki to ku sani famanitta qawa wanda ya taka tsantsan da dokar Allah ya kiyaye dokar Allah wa aslaha ya kyautata aikinsa domin Allah in manzanni suka zo yanzu babu manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatimun nabiyyi yasa sai ce al'ummata al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa sai sa annabawa ba a gadan abun da suka wari da dukiya sai dai ilimi yace al anbiya wa rasul ilmi annabawa sun bar gadon ilimi ne wanda man akhala bihi wanda yayi sa'a Allah ya dora shi akan wannan gadon akhala bi hazbi mawafi kamar saboda haka manzanni sun isar da sakonnin Allah sun wuce annabawa sune magada manzannin Allah magada annabi sallallahu alaihi wasallam sune malamai magada annabi sallallahu alaihi wasallam sune malamai al-ulama warasatul anbiya to saboda haka idan mutum yana gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a madadin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai to babu ƙarya babu yaudara babu bankama babu alfahari babu habaici babu wasu abubuwa na zambo da sauransu da in din tafarkin Allah babu wani sauki ya yi iya abin da zai yi domin Allah ya nemi dacewa a wurin Allah to Allah subhanahu wataala ya ce fa man ittaqa wanda ya yi taka tsantsan ya kiyaye dokokin Allah wa aslaha ya kyautata aikinsa domin Allah to fa la khawfun alayhim irin waɗannan su kan babu tsoro gare su ranar mutuwa idan mutum ya zo mutuwa lokacin da zai ga mala'iku mutuwa da kullum mutu zai zo tare da malakul maut ne zo dauka da mutu zai rasa waɗanda suka yi taka tsantsan suka yi aiki na ƙwarai babu tsoro gare su wala hum yahzanun ko ba za su yi baƙin cikin rabuwa da abun da za su bari a baya ba za su ji tsoron abun da suke gani na fuskantar lahira ba sannan kuma ba za su ji baƙin ciki na abun da za su bari a baya na dukiyoyi da iyalai da sana'o'i da abun da za su bari saboda za su ga au inda za su koma gare shi shi ya fi alkhairi gare su sai Allah ya kawar musu da wancan baƙin ciki ne ya kawar musu da tunanin duniya ya sanya musu tunanin ni'imomin aljanna da ni'imar lahira sai su koma kawai ga Allah sai a cire ransu ba tare da sun damu na
wallazina kazzabu bi ayatina تكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina kazzabu bi ayatina, amma waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu, wastakbaru anha, suka yi girman kai ga bin ayoyin. Duk da yadda mutum ya bijirewa dokar Allah, ba mai girman kan da yake wani. Bijirewa dokar Allah girman kai. Saboda haka an ce ayar Allah ga abin da ta ce, kawai mutum ya iya yadda zai yi ya ƙoƙari. In an ce ayar Allah ta hana mutum ya hana. In an ce haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya umarni, mutum ya iya iyawarsa, ya iya abin da zai iya. Amma ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya hana. Haka kullum mutum ba shi da nasa sai abin da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Bisa fahimtar magabata. Amma waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu wastakbaru anha, suka yi girman kai suka ƙare ayoyin, ulaika ashabun nar, Allah ya ce waɗannan su ne wuta ta su ce, su ne sahibanta, wannan ta zama ta su. Hum fiha khalidun, Allah ya kiyaye kuma su a cikin wutan za su dawwama. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye, don haka shiga wuta hatsari, tashin hankali. Haka dai abu ne Allah ya yi balansi da ya ce waɗanda famanita ƙawa asulaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, amma wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Haka duk abin da mutum zai yi kare ƙaryata ayoyin Allah, ƙaryata ayoyin Allah rashin yin aiki da su shi ma ƙaryatawa ne. Ayar Allah ta hana cin amana, muna cin amana, ba mu aiki da shi. Ayar Allah ta hana ƙarya, muna ƙarya, ba mu aiki da shi. Ayar Allah ta hana munafirci, muna munafirci, ba mu aiki da shi. Ayar Allah ta hana yaudara, muna yaudara, ba mu aiki da ayar Allah. Dukkan waɗannan ayyuka ne miyagu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ya hana hasada, muna hasada. Musulmai suna hasada. Muna hasada wa juna, ga ɗan uwa da ɗan uwa hasada akan abun duniya, ba hasada akan kuma sai akan abun duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi hasada da mutum, ka yi hasada da shi akan abubuwa da wani, ko ba hasada na wai fatan ni'imar ta gushe ba. Ita hasada abun duniya ana yi ne don ni'imar ta gushe. Mutum yana baƙin ciki da wani ya samu ni'ima kaza, yana baƙin ciki, don haka shi in yana da halin hana wannan ni'imar wanzuwa to zai. Wani sa idan mutum ya sa alkhairi a gaba kar ya yawaita faɗa. In ya yawaita faɗa ba mamaki ya faɗa a gurin wani, yana gani ɗan uwansa ne. Amma ina hasada tana cike da zuciyar. Hasada da ke shar aiki ne na shaitan yana zuwa har ga wanda ke uwa ɗaya uba ɗaya. Yana hasada ga ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya. Baya buƙatar ya ga ɗan uwansa cikin ni'ima. Baya buƙatar ya ga ɗan uwansa ya samu kaza. Baya buƙatar ya ga ɗan uwansa ya samu kaza. Balle makwabci da makwabci, balle ɗan anguwa ne, balle ɗan kaza. Yawanci hasada tana faruwa abu ne masallacin su ɗaya suke sallah, wani bai ana hasada in zuciya ta mutu. Haka kar mutum ya damu da abun da yake ba nasa ba, har ya zama yana baƙin ciki da abun da Allah ya ba wa wani. Ya yi tunanin duk abun da wani yake da shi ba nasa aka ba shi ba, na wancan ɗin ne kuma bai hana naka kuma zuwa. To haka shi abu ne. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yana tsawatar wa mutane dukkanmu gaba ɗaya mu mai da hankali ayoyin Alƙur'ani su canza tunaninmu daga kawai zallan duniya, mu koma ga tunaninmu zuwa ga tunanin Allah da tsayuwa a gaban Allah. A rayuwar duniya kawai lokaci ne, yau za a yi za a wuce, yadda ka san ɗaukewar ruwa kamar ruwa ya zo ya ɗauki, yadda ka san tsallake titi, mutum yana gefen nan yana duba dama da hagu, in ba mashin ba mota ya tsallaka ya koma wancan gefen, haka rayuwar duniya ne. Daga tsallakawa daga nan gefen zuwa can gefen ne, haka ne rayuwar duniya zuwa lahira. Don kuwa in ba don haka ba, da mun ji labarin waɗanda suka je lahira shekaru dubbai da suka wuce da ya kamata sun soma dawowa, amma ba su dawo ba. Amma waye shekara dubu da muke ganin su a yanzu a duniya? Babu shi. Da an zo duniya za a wuce lahira. Wani ma ran da ya zo ya wuce, ran da ya zo duniyar ya wuce aka ce ya koma. Wani kuma ya fara ya tafi, wani ya ɗanyi ya tafi, haka nan a duniya ba a koshi. Amma ko ba zama a gidan bari ke yau. Saboda haka kar mutum ya ɓata gidan wanzuwa dalilin gidan bari. Yawa a yi abin da za a yi duniya ba a ce kar a nemi abin duniya ta hanyar halal ba amma kuma kar a rusa lahira don neman duniya a yi amfani da duniya don a gina lahira wallahu ta'ala a'lam insha Allah za mu tashi in muna raye lokaci na gaba aya
الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر الله يسوك الكريم الله يكرم لا تريني من البركة الله يكرم جبرانشي الله يكرم لا يبغى البركة يا الله تكنس يا جبر تامسو زوري الله يكرم مس البركة الله رم الله يكرم لا يبغى البركة تماسو نما أدوي نا أكوي دتشيرو جا يرجعيمو كما بفاني جا الله رم da fata Allah ya gafarta masa akwai shi ma shehin malami da ba lafiya shekka da mu da kwaro akwai Mustapha wanda muna raye wannan karatu tuka da shi ya fi da tsautsayi ya karye wanda aka ce an masa aiki yau akwai wanda suna yawo da cutuka daban-daban ake sauciya su da Allah ya ba su lafiya wanda ya ce malam Esa ya sama mata admission har ya ta fara karatu amma kuma ta baudewa ba ta son makarantar wani makaranta take so da baki so a ciya shi da addu'a Allah ya zaba masa mafi alkhairi akan wannan matsala bada nasara akwai ne ce yana so ya bude shago na sai da manja yake so mana ya sa shi addu'a ka Allah ya albarka akwai dan uwa da yake kasuwanci akwai wanda ya kawo kaya ke sauciya shi da addu'a Allah ya kawo ciniki mai albarka akwai wanda yake na cikin wata matsala yake sauciya shi da addu'a akwai wanda matansa na juna biyu yake sauciya shi da addu'a Allah ya sauke ta lafiya akwai wanda yake sauciya shi da addu'a kan kayan da yake sayarwa yake son bashi supply na wannan kayan ya kai wanda yake shi ma yana cikin wani matsala yake so a ciya shi da addu'a Allah ya yi masa akwai mai neman aure yana ganin tangarda yake so a ciya shi da addu'a wanda ake jin sa bashi akwai mai neman jari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
dukkan bayin Allah da suka turo suna buƙatar bayin Allah su yi addu'a muna fata Allah ya kira addu'a wanda ya ambaci cewa Esther ta samu admission ya biya mata kuɗi registration ta fara karatu amma ta ce aure take so
a ba aure ba ba wannan makarantar ba wani makaranta take so da ba bari makaranta na assalamu alaikum ta samu admission ya biya ta fara karatu amma yanzu wani makaranta take so da ba shi ne ce ne ma a ciya shi da admission ce ne kuma da ba na
to ai ba ta da wannan iko shi ya aike ta ya sa ta makaranta irin wannan tarbiya ake wa yara a biya wata registration ta ce wai wata makaranta take so ka ka turo wata gadar wai a tsaya ka ba ha ba ba ta ka addu'a ko da ta ta addu'a wannan kai Allah ya baka lafiya ha wannan ba a kaida bane ba yar ya ce yar ka ce yar ka ka sata a ai kai zaka zaba wata makaranta ka sata a makaranta ka biya kudin rijiyar ta ce wata makaranta take so ko ka ce wai 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 ta da addu'a ta ka da addu'a makaranta da Qur'ani ne ma mu ce to Allah ya bata hadda ha mutane suna wata da tarbiyyar yaya a yanzu gaskiya yawa sai ruwa dai kawai ana ta amma sai gulmace ba kowa ba ya tsaya kan masoyiyar amma ga wata ya mace yanzu inda ka shata layi ko kana kasar waje ka ja layi ta waya kace ga inda za ta bi ai ana yi kamar ta ba ka ba ba abba ai ta tabbara wani sai ka yi mata abun da ya dace da ka gani da rayuwa ba ita ce zaka wuri ka kana zan kullum kullum gurin ta alim kawai na wani ya yi a gida ka cewa ta ce wani ta ba da wannan hawa wannan hawa ba da ga Allah ba da lafiya aw gaskiya wannan ne yo ina ni na dauka a ce ce aure kike so yau wani na more bai ba ta so na wannan ta bayan ya ji aure a ko ne kuma sai dai in rashin lafiya ne zuwa misali rashin lafiya na jini in rashin lafiya na jini to ban sani amma in dai wai lafiya kana saboda tsabar gaskiya ne to wannan gaskiya ka gyara yau ka gyara in dai sakanci ne sai yau sai ka fita ka da ikon Allah Allah ya kare mu kare mu duniya ya sa mu zama sa'a ga iyayenmu suna rayuwa bayan su da su zuriyar mu Allah ya zama sa'a ga mu duk abin da Allah ya yarda da shi Allah ya kare mu kare su daga dukkan fitina da sharri an ambaci marasa lafiya wanda ya rasu babban alaran ma Allah subhanahu wataala ya gafarta masa da an ci shehin malamin shehu mala alim bala biya yawanci dama yakan yawo da jinya ko yanzu har ya kai kwanciya
medical fund
oh subhanallah oh Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi tsaho insha Allah Allah ya ba shi lafiya da al-mustafa shi ma da ya samu sauki Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya aiki da shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya samu da sauran marasa lafiya gaba ɗaya wanda suke yawo da shi Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya waɗanda suka kawo kaya na kasuwanci Allah ya kawo cinki mai albarka masu buƙatan jari Allah ya kawo jari mai albarka waɗanda ake yin su ba su suka Allah subhanahu wataala ya ba su iko giya wanda suke neman aure Allah ya sanya albarka ya sa a yi da nasara dukkan mu kowa da irin buƙatun da aka ambata ko masu buƙatun daban-daban da aka ambata Allah ya biya wa kowa buƙatunsa na alkhairi kowa daga cikin mu yana da irin buƙatun da suke zukatan kowa a cikin ya Allah ka biya wa kowa buƙatunsa na alkhairi Allah ka hada mu cikin rahmarka ka gafarta mana gunubin mu ka gafarta wa iyayen mu Allah ka gafarta wa kakannin mu zuriyar mu da iyalan mu Allah ka sasu mu aurata aini da na duniya da lahira Allah ka kare mu ka kare su daga sharri kare mu ka kare su daga fitina ka tabbatar da mu da su ya Allah bi tarihi da alqur'ani da karanta shi da haddace shi da aiki da shi innaka samiu qareebun mujibu da'a ma'kulun kullu qosu qulu ya ko ya da ko dinki ya ko ina da kasar mu da garin duk masu yin wadannan sharri da sharri Allah ka mai da sharri su kan Allah ka ita mana daga sharrukan innaka samiu qareebun mujibu da'a sallallahu alaihi wa sallam وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر عوراتنا وأنت روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولي علينا خيارنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ